This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Suna na Hawwa Sharif, tare nake da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a wannan shirin na safiyar Juma'a 9 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Maryam da kanin labarai.
Majalisar Wakilan Najeriya ta ba jama'a hakuri akan tsananin rayuwa da ake fama da shi sakamakon matsin tattalin arziki, tare da bayyana alwashin magance lamarin cikin gaggawa. A jiya Alhamis, kasar Pakistan ta gudanar da zabukan da aka dade ana jinkirtawa, amma kusan sa'o'i tara bayan rufe rumfunan zabe babu wata mazaba da ta bayar da cikakken sakamako. Bayan da aka kwashi kwanaki ana rade-rade a Ukraine, a jiya Alhamis ta tabbata shugaba Volodymyr Zelensky ya sauke General Valery Zaluzhny daga makamansa, wato babban komandan sojojin kasar.
Kanin labaran kenan. A yau za mu fara bude taskar rahotanninmu ne daga Jamhuriyar Niger, inda al'ummar kasar suka rika amhar da kokan cikin su gani yadda aka ci aka cinye taron ministocin harkokin wajen kasashen mambobin ECOWAS da ya gudana a Abuja, ba tare da an cire koda ɗaya daga takunkumin da kungiyar ta kakaba a kasar ta Niger ba. Yau kimanin kusan watanni 7
ban ga wani unguwanni da sai da yawo za ta samu ba na makure talakawan Niger tsawon wata 7.
A cikin kasar Ghana kuwa, mataimakin shugaban kasar ne Dr. Mahamudu Bawumia ya yi wa 'yan kasa albishir cewa zai rage musu wasu daga cikin jerin harajin da gwamnati mai ci yanzu ta dora wa 'yan kasar, muddin dai suka zabe shi a matsayin shugaban kasa a babban zaben kasar da ke tafi.
If you make me the president, I will be in the driver's seat with constitutional.
Mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia kenan.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani. Kamar ko ta safiyar Juma'a yau ma muna tafi da shirin Manuniya tare da Isa Lawal Ikara. Amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Majalisar Wakilan Najeriya ta ba 'yan kasa hakuri akan tsananin rayuwa da ake fama da shi sakamakon matsin tattalin arziki, tare da bayyana alwashin magance lamarin cikin gaggawa. A hirarsa da muryar Amurka bayan wani taron manema labarai na musamman da ya kira, kakakin Majalisar Wakilai Tajuddin Abbas ya bayyana cewa sanin halin da jama'a ke ciki yasa dole majalisar ta dauki matakan gaggawa na magance yunwa da hauhawar farashin kayayyaki da suke ƙara sa kuncin rayuwa. Ko da yake bai faɗi takamaiman lokacin da za a fara shimfiɗa tabarmar sauƙin ba, kakakin majalisar ya ce za a dauki matakin nan ba da dadewa ba domin buƙatar yin hakan ta taso. Ya kuma jaddada cewa majalisa za ta ci gaba da yin tuntuɓa da ɗaukar matakai kan batutuwan da suka jibanci yalwar abinci da kuma sha'anin tsaro, ta yadda manoma za su iya komawa harkar noma kamar yadda aka saba.
Mu majalisa muna shirye kuma muna katsaye akan yin duk abin da ya dace don tabbatar da cewa an samu sauki na rayuwa cikin gaggawa a wannan ƙasa. Wajajen da muke da damuwa kwarai a kai musamman abin da ya shafi tsaro na ƙasa, mun ma 'yan Najeriya alkawari cewa za mu kira gagarumin meeting da muke kira legislative security meeting, wanda zai shafi bangarori biyu, wato mu 'yan majalisa da kuma gwamnati, don mu sake zama kamar yadda muka yi shekaru kamar 3 da suka wuce a wancan majalisar, mu sake duba taswirar tsaro na ƙasa gabaki ɗaya, mu ga menene ake yi wanda bai dace ba, me ake wanda ya kamata a ƙara ingantawa, me ya kamata a canza, wasu abubuwa ne wanda ya kamata a duba wanda ba a duba a baya. To wannan na ɗaya daga cikin matakai wanda majalisar tarayya na ƙasa ta sa a gaba, tare kuma da ci gaba da tuntuɓan dukkan sektoci na ƙasar nan, waɗannan da shawarwari da yawa wanda za mu ba al'ummar Najeriya dama, ba wai mu da muke majalisa koko da mahimman mutanen gwamnatin Koliba, a mutanen Najeriya manya-manya waɗanda suka fito daga sasoshi daban-daban, su ma su zo su tofa albarkacin bakinsu su ba mu shawara mafita da suke ganin shi ne fi alheri ga Najeriya.
Kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Tajuddin Abbas kenan a hirarsa da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. Za a iya sauraron cikakken rahoton a shafinmu na internet. A jiya Alhamis, kasar Pakistan ta gudanar da zabukan da aka dade ana jinkirtawa, amma kusan sa'o'i tara bayan rufe rumfunan zabe babu wata mazaba da ta bayar da cikakken sakamako. Jam'iyyar tsohon Prime Minister Imran Khan ta PTI ta yi ikirarin cewa ita ce akan gaba bisa ga sakamakon farko wanda ba a tabbatar ba a hukumance. Da karfe 5 na yamma agogon yankin aka rufe rumfunan zabe a fadin kasar da ke kudancin nahiyar Asiya bayan kwashe sa'o'i tara ana kada kura'a. Har zuwa karfe 2 na safiyar yau Juma'a, ko kashi 10 cikin 100 na kura'un mazabu da yawa ba su kirga ba, kamar yadda kafafen yada labarai na kasar suka bayyana. Hukumar zabe mai zaman kanta ta Pakistan bata fitar da sabbin bayanai ba game da lokacin da za a kammala gidayar kura'un. Kafin zaben, hukumar ta sanar da cewa jami'an zabe za su tura sakamakon zaben da karfe 2 na safiyar yau Juma'a 9 ga watan Fabrairu. Sama da rumfunan zabe 90,000 ne aka kafa domin masu kada kura'a fiye da miliyan 128 a babban zaben da aka yi jiya 8 ga watan Fabrairu a kasar.
An jima kadan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga wakilin sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger, domin jin yadda wasu al'ummomin kasar suka rika tofa albarkacin bakin su game da yadda taron ministocin kasashen kungiyar ECOWAS da aka gudanar a birnin tarayyar Najeriya wato Abuja yace cinye ba tare da an dage ko da guda daga takunkuman da aka agazawa kasar ba. Ga Suleiman Mamuni Barma daga birnin na Yamai da cikakken rahoto.
Sunana Abu Abdullahi Lela. Banga wani unwani da sai dai yawo zaka samu ba na makure talakawan Niger tsawon wata 7. Kai ba ma talaka Niger ba, talakawa na express da sai dai yawo, tunda a yau matsalar da muke ciki Niger ita arewacin Najeriya take ciki, ita jamhuriyar Benin take ciki. To yau me yasa Niger take ta sai dai yawo? Dalilin makurar da an kai mata, an shake ta, an hana mata motsi, dole ne tunda kasa ce mai incin kanta. Na imani inda Niger ta ci ta bar sai dai yawo ba karamar hasara ba ce. To amma mu yanzu kiran da muke yi musamman zuwa ga magabata na mulkin soshi, tunda ita sai dai yawo cikin dumumun ta akwai zancen sulhu, dan haka ya kamata a tsaya a duba hanya wadda take kowa ba zai jimu ba. Talakawa su samu su halhado daga cikin yanayin da suke, tunda wanga yanayi wanda an kai kusan wata 7 ciki azumi ne a tsaye. Wallahi an kai azumi cikin shi, Allah ɗaya san abin da zai iya faruwa, kuma Allah ɗaya san inda abin zai kai mu.
Sunana Sahabi Imanu Mama. In muka dubi irin abubuwan da sai dai yawo musamman take doka game da shi mulkin da ya faru, kasashe da dama irin Mali, Burkina, ga Gine, amma wannan juyin mulkin na Niger shine abin da yake daga wa duniya hankali. Me yasa duk wannan abin da ake cewa sai dai yawo kowa ya sani, abu ne wanda an san cewa akwai wanda ke tura su. Da gaskiya ne kamata a ce daga wannan zama da suka yi an zamna an sasanta, saboda an san cewa kowane mutum bai yi sai da wani, kenan yau zaman mu tare a wuri guda shine zama alkhairi. Amma wasu abubuwa da ake yi wanda bai kamata ba, kaga wannan yana daga cikin abin da zai kawo rabuwar Kano ga al'ummar kasashen Afrika.
To sunana Abdulrazak Ibrahim Muhammad, dan jarida ne mai nazarin harkokin yau da kullum na Niger. Ina ganin kamar taron za a tattauna, za a duba, za a yi aitan cikin takunkumi na ka dora mu kasashen guda uku. Sai ni ga kash abin ba haka ne ba. Wai yanzu abin da ake jibi ya za a yi kasashen su girmama dokokin da sun ka shata, tunda biskan dokokin kudirin da ke ta yadda ita ECOWAS idan za ka yi ta sai ka ba da sanarwa shika ɗaya kuwa za ka ba da watanni 12. Amma da yake cikin abin su sun ce akwai batun tattauna na diplomasiya, Allah sa a samu ita a kan wannan. Amma kuma ai an ce ita ita itin continuity ko shi jagoranci ci gaba ne aka yi lalle wanda sun karanta hannu akan dokokin sediyawo na kino makayodinta duk dokar ta kasar, tun da kasa ce ta sami duk jagorar kasar suka sami kun ji da wancan kwamure saboda su dalilai. Yanzu an shida muku kaidodi, an ce muku gasu ku bi su domin a dawo a tattauna ko ku yi ta cikin matsayin da an ka sa ku. Kowa ya mai da buka kube, sannan a maida mu a samu zuciyar ruwan sanyi tsakanin bangare bi a samu sasanci. Ku ku dage musu takunkumi, su kuma su girmama dokokin da kun ka dora musu su ba su girma, haka nan za a samu maita insha Allah.
Madalla. an gaida Suleiman Mumini Barma. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam ta dawo da cigaban labaran duniya.
Da yake jawabi a gaban 'yan majalisar dokokin Amurka a Washington a watan da ya gabata, Dennis Berejny, dan shekaru 18 da haihuwa, ya faɗa cewa sojoji sun je gidansa a birnin Kherson suka faɗa masa cewa za su kai shi wani sansanin yara da ke Crimea. Iyayensa kurame ne a cewar shi, a saboda haka bai iya jayayya da sojojin Rashar ba. A sansanin, Dennis ya ce mai kula da shi ya hada shi magungunan ciwon siga don tilasta masa yin biyayya har sai da yanayin jikinsa ya yi tsanani aka kai shi asibiti a motar daukar marasa lafiya. Dennis ya ce baya son zama dan kasar Rasha, a saboda haka sai ya kira layin wayar kungiyar Save Ukraine daga wata lambar wayar Rasha, kuma ya yi murna a lokacin da ya ji cewa za su zo su dauke shi. Abinda Dennis ya faɗa wa mambobin kwamitin tsaro da haɗin gwiwa a Turai da aka sani da US Helsinki Commission kenan. Dennis na ɗaya daga cikin yaran Ukraine da suka yi sa'ar komawa gida. Save Ukraine ita ce babbar kungiyar da ke kubatar da yara 'yan Ukraine da aka tilasta musu zuwa Rasha, wadda ke samun taimako daga hukumar raya kasa da kasa ta Amurka da kuma gudunmuwa daga wasu kungiyoyi masu zaman kansu. Duk da haka, yara 239 ne kadai kungiyar ta iya cetowa, waɗanda 64 daga cikinsu marayu ne. A jiya Alhamis, sakataren janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya sake yin kira da a tsagaita buɗe wuta don ayyukan jan ƙai kafin wani babban bala'i ya faru a birnin Rafa da ke kudancin Gaza, inda aka samu rahoton cewa sojojin Isra'ila na shirin faɗaɗa hare-harensu. Da yake magana da manema labarai, Guterres ya faɗi cewa duba da halin da ake ciki a Rafa, inda a yanzu aka tura fiye da rabin al'ummar Gaza waɗanda ba da san ransu suka je wurin ba akan dole suka je. Ya ƙara da cewa idan aka yi la'akari da halin da ake ciki, lokaci yayi da ya kamata a tsagaita buɗe wuta don ayyukan jan ƙai kafin wani babban bala'i ya faru a Gaza, idan aka ci gaba da kai zafafan hare-haren soja a Gaza kamar yadda aka gani a Khan Yunis da sauran sassan Gazar. Fiye da rabin al'ummar Gaza miliyan 2,200 ne suke a cikin birnin da ke kan iyaka da Masar domin neman tsira da rayukansu, duk da cewa akwai hare-haren da Isra'ila ta kai can.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma sai birnin Akran kasar Ghana, inda mataimakin shugaban kasar Dr. Mahamudu Bawumia ya yi ma 'yan kasa albashi cewa muddin da suka zabe shi a matsayin shugaban kasa a babban zaben da ke tafi a kasar, to ko shakka babu zai cire musu wasu daga cikin harajin da gwamnati mai ci yanzu ta dora musu, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a wannan rahoton na wakilinmu Idris Abdalla Bako.
Ladies and gentlemen, I now come to my vision. As Vice President, I am like a driver's mate, but by the grace of God, if you make me the president, I will be in the driver's seat with constitutional.
Mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmudu Bawumia kenan yayin da yake gabatar da jawabinsa ga al'ummar kasa na farko bayan an zabe shi a matsayin dan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyya mai ci ta MPP, inda ya bayyana manufofi da yake da niyyar cikawa idan an zabe shi shugaban kasa a zaben Disamba mai zuwa. Dr. Bawumia ya bayyana gudunmuwar shawarwarin da ya bayar ga kwamitin tattalin arzikin kasa, wanda ya ce an samu ci gaba a tattalin arziki a baya-bayan nan. Haka kuma ya bayyana ƙarara cewa zai soke harajin hada dar kuɗi na electronica, wato e-levy, da wasu nau'o'in haraji da wannan gwamnati ta kirkiro.
Ladies and gentlemen, to move towards a cashless economy, however,
don matsawa zuwa ga tattalin arziki da ba amfani da kuɗi, dole ne mu ƙarfafa jama'a su yi amfani da kafofin hada-hadar kuɗi na electronica. Don cimma wannan, babu harajin biyan kuɗi ta digital a ƙarƙashin gwamnati na. Za a soke harajin e-levy. Malam Sima Shakibu shine sakataren jam'iyyar PNC na yankin Greater Accra. Ya yi tsokaci ga muryar Amurka
akan bayyana kudurorin da mataimakin shugaban kasa duk abubuwan da yake ya karanto mun gashi kaman dai wani abu ne na kanzon kurege kurum saboda in za ka dubi abubuwan da yake wai in an bashi ragar mulki ke zai share su a gaban shi aka tabbatar da wa'annan abubuwa wanda yake taimakawa tare da shi nashi shawara shugaban kasa Akufo Addo ya zartar da wa'anga abubuwa
sakataren jam'iyyar CPP na yankin Ashanti Isa Abdulsalam ya ce
cewa an bashi ragaman kasan Ghana shi kuma zai kawo rashin sari wanda ya ce na ga ciki zai fidda wasu harajai wanga maganar da ya fari kan batun haraji magana ne mai kyau Allahumma wurin aikata shi shi mai ganin anya tabbatar da wanga abu an bashi dama ya zo ya zama shugaban kasa amma ne kai ko mun sani kamar yau ɗan Ghana suna hushi da gwamnatin ga domin suna ganin kamar alƙawarin da ya musu lokacin da yake neman gwamnati ba shi yake cika musu yau ba
Salawatu Adams Bamba mamba ce ta sadarwar jam'iyyar NDC kuma mamban majalisar gudanarwar gundumar Wenci
da nan ga Wenci muna noman abinci rogo dundu masara ko mina da ara akai akase amma yanzu bamu ya musse masu noman shi ma ba su ya su noma a quantity da suke so saboda fertilizer yayi tsada fertilizer da aka subsidize duka an bari don shi where lies the economy da yace wo economy ya grow economy ya collapse
tambayar da jama'a ke yi shine yana ina gwamnati ta aiwatar da waɗannan harajin tambayar da nayi wa Alhaji Aminu Abu kenan jami'in sadarwa na jam'iyyar NPP kuma mamban tawagar yakin neman zaben Dr. Mahmudu Bawumia
His Excellency Alhaji Dr. Mahmudu Bawumia mataimakin shugaban kasa ne kowar magana ne mutane ke cewa ne cewa ai yana nan akai kar aka kawo ilevi da shi cikin yes in shine abinda mataimakin shugaban kasa ke bukata ya dauka ya raise dukiya ya gina kasar kaka manta fa da kudin haraji yake gina kasa ko zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba laifi bane in shi yace lokacin sa in Allah ya zabai to shi wannan ɗan kananan nan din ya zo wannan nan ya cire shi kuma da ikon Allah an cire cewa su duka ɗaya ne nan ban gane ba su duka ɗaya ai ko ɗan biyu ma da aka haife su ɗan biyu uwansu ɗaya ubansu ɗaya rana ɗaya aka haife su amma kowa kuma da abin da ya dace da shi kowa kuma da hankali ne
taron ya samu alertar jigajigan jam'iyyar NPP mai ci da suka hada da tsohon shugaban kasa John Ajikum Kufo da matar shugaban kasa Rebecca Akufo-Addo da shugaban jam'iyyar NPP da sauransu Idris Abdullahi Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
to mahadilla ma saro kala dai a shiga la ana sauraron shirye-shiryen ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu ga shirin mu na gaba
manuniya kabuwar karancin karfan fana da kuma tsananin tsabar tsadar rayuwa sun kai bangon do suka ce ya kamata dai a nemo mafita
yanzu mutum yana da dala 10,000 yanzu yana da miliyan kusan 15 a hannunsa sai ya kasu duk kayan abinci da ke kasuwar kauye
ko hauhaya farashi da ake magana ba wai kowa yana jin radadi din bane daidai wa daidai wanda yake nomawa kila yafi jin saukin haihawa da wanda kawai sai yake
game da zamiyar zuke jiki daga kungiyar ECOWAS da kasashen Afirka uku da sojoji ke mulki kuwa wasu masu ratsaki ne ke cewa a gaskiya dai ya kamata a daidaita
wannan kasashen guda uku suna cikin wani babban matsalan da ita ECOWAS ba ta yi wani abu ba na azo a gani tana tare da su
ta duk abin da za su yi su tabbatar sun roki Niger Burkina Faso da Mali a dawo ungiyan ECOWAS
waɗannan ba so mun taba kawai muka tattaɓa cikin tarin mu da za ku za cikin shirin na Manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan dake da maganin murƙushe jita-jita shiri na 156 cikin jerin shirin manuniyan da masaro ke cewa ya riga ya daga tuta mai yiwa daga tutar kuma yasa gwamnatin jihar Jigawa Malam Umar Namadi ya dage kan aikin ruwan dutsen jihar Jigawan da yace an jigata
wannan wata magana ce da aka yi da mai martaba marigayi sarkin dutse da kuma dan takarar shugaban kasa mu a wannan lokacin wala Ahmad Tinubu Allah cikin ikon sa mai martaba ya koma ga Allah kuma ga cewa saboda a gaba na akai wannan alƙawarin na tashi ne tattaki ne jin samu shugaban kasa da shi mashi to nazo in tuna maka alƙawarin da kai da mai martaba sarkin dutse marigayi so yace to yanzu abin da za a yi na rubuto masa a takarda nazo na zauna maka rubuta takarda muka kai masa ina tabbatar maka da a yanzu harkar ruwan dutse an sa ta a budget din gwamnatin tarayya haka zalika kuma a jiha mun sa harkar ruwan dutse a cikin budget din mu na 2024 saboda haka yanzu dai ina tabbatar maka in Allah ya yarda wannan shekarar za a fara harkar aiki ruwan dutse duk inda zamu yi muka an sa kudi an ƙara kudi a wannan gurin za a ƙara
haɗin gwiwa kenan za a yi a wannan karo na
eto dama kasar a irin wannan dole ba wai gwamnatin tarayya ba za ta yi komai da komai amma dai za ta yi mafi yawan aiki idan kuma ta yi mu gwamnatin jiha mu ma kuma za mu kora nan
game da halin kuncin rayuwar da yasa majalisar wakilan tarayyar Najeriya ta gayyaci kwamitin tattalin arziki na gwamnatin Tinubu kuwa majalisar ce ta dinga tunkuɗa tarin tambayoyin tattalin arziki in ji honorable Abubakar Hassan Fulata
an janye tallafi ne dan a ba ɗan kasuwa dama su shigo da fetur amma har yanzu ana gidan jiya an janye tallafi ba wani ɗan kasuwa guda ɗaya da ya siyo fetur daga waje ya shigo da shi har yanzu an dogara sai NNPC ta shigo da shi tukun sai sai a wajen NNPC saboda haka muke neman bayani tunda kamfan Dangote ya fara aiki kamfan Tata Mai na Port Harcourt ya fara aiki a maganar su yaushe ne farashin mai zai sauko dan kudin sufuri ya sauko kuma kaya su sauki suminti da ake saya 3,500 ko da 4,000 yanzu ya zama 8,000 an nemi bayani ya ce kudin sufuri ne su Dangote da Buwa za su ga ma cewa har yanzu su wasu canza farashi to wani canza farashin alal misali yanzu darajar kuɗi na naira sai faduwa yake yi ta kai ga yanzu makwabtanmu gaba ɗaya kuɗaɗen sun fi namu daraja saboda haka suna shigowa kasuwannin ƙauyuka na boda suna sai kayan abinci yanzu mutum ya canza dala 10,000 yanzu yana da miliyan kusan 15 a hannunsa sai ya sai kasuwan duk kayan abinci da ke kasuwan ƙauye saboda haka waɗannan matsaloli muka kira mu ji bayani me ye fa'idar su
tunuma dai aka ji ministan tsare-tsaren tattalin arziki da kasafin kuɗi na tarayyar Najeriya da ke cikin ministocin da suka halarci wannan gayyata sanata Atiku Bagudu na baje bayanin ɓangaren da gwamnatin Tinubu za ta fifita
an gayyato mu ne domin ƙara tattaunawa da majalisa domin abubuwa da suke zuwa suke dawowa na tattalin arziki da kuma damuwa da majalisa ta nuna na cewa akwai tsarin tsanani na rayuwa wanda ana so a ji mai gwamnati take yi kuma gashi kusan awa 6:30 muka yi a nan an tambaye mu tambayoyi babban magani shine a samu ƙaruwar bunƙasar abin da ake yi cikin ƙasa kuma wani lokaci ai shi sa kake ganin ko hauhaya farashi da ake magana ba wai kowa yana jin radadi din bane daidai wa daidai wanda yake nomawa kila ya fi jin saukin haihawa da wanda kawai sai yake don haka burin gwamnati shine ta ƙara taimakawa don kowa yake so ya noma ya noma kowa yake so ya sarrafa ya sarrafa domin a ƙara yi a cikin gida maimakon a ce muna buɗe sai dai mu jira a kawo mana daga waje
game da zanzarewar zare jikin kasashen Mali Nijar da Burkina Faso daga kungiyar ECOWAS kuwa shugaban wata kungiyar matasa a Nijar Kwamarar Lawali Tsalhane ya ce dama su sun san za a zo gabar da waɗannan kasashe za su fusata
dama wannan rana kamar muna gani alamun za zuwa domin in kuka dauka Hajiya yau shekara kaman kusan sha wani abu wannan kasashen guda uku suna cikin wani babban matsalan da ita ECOWAS ba ta yi wani abu wani a zo a gani cewa tana tare da su maganan yan ta'adda masu kai hare-hare su kashe sojoji su kashe yan kasa kuma wanda ba su ji ba su gani ba to ya kamata a ce tsawon lokacin na ECOWAS din nan ta yi wani aiki sosai don ganin cewa lalle wannan mambobi ne da ya kamata matsalar su ta zama matsalar mu tun da ban manta ba na yi magana tare da gidan radio na Amerika bisa wannan zance cewa mun zo don mu nemi a sulhunta to yau gashi inda aka zo kenan saboda haka nan abunda muke kira ga ita ECOWAS in akwai sauran gyara ta didikanta domin talakawa suke mu aiki na Afrika saboda haka nan muna kira har gobe a dibi hanyar da za su bi su gyara zaman su tunda inda suka ci gaba da irin tahir da suke yanzu, to ko gobe ko jibi ko ga wata kasa tana hita daga cikin su ta tahon wuri, wannan kuma ba alheri bane.
Shi kuwa sanata Ahmad Wadad Aliyu na masajjan tare Najeriya cewa yake wajibi dai ita kanta ECOWAS din ta gaggauta ganin an daidaita wannan katakata.
Babu yanda za a yi a ce ku goma ne a gidanku, uku sun mutu ko uku sun bar gidan sun ce su ba ƴan gidan bane ba kuma ku ce ba damuwa bane gare ku. Ai goma yafi bakwai. Ko Niger ne kadai ta bar ECOWAS, ya kamata ta dame mu. Niger tana iyaka da jahohi wurin bakwai na arewacin Najeriya. A ce abinda muke ciki Niger ba ta ciki, kuma abinda muke cikin nan shugaban wannan kungiya yau shugaban kasar Najeriya ne. Wannan aba ce da ya kamata Niger, Burkina Faso, Mali idan ba mu yi wani abu akai ba kila ma kasashen za su zo su fi haka. Ko da yake abin da ya dan faranta min rai, na ga maganan da gwamnatin tarayya ta yi cewa ba za su yi ta duk abin da za su yi su tabbatar sun roki Niger, Burkina Faso da Mali a dawo kungiyan ECOWAS. To saboda haka kamar yanda dai muka saba, za mu yi aiki, za mu yi magana, za mu kuma yi addu'a cewa ya Allah ka gyara ka ka kawo mana saukin wannan yanayi da muka samu kanmu.
Kusuwa, kana ganin akwai laifin Najeriya a cikin wannan abu da ya jawo har kasashen da suka ce sun fice?
Da mun je yaki da Niger sai an ce akwai laifin Najeriya, to ba mu je yaki da Niger ba. Ba zan ce akwai laifin Najeriya ba, sai dai kila Niger na da fushin cewa shugaban ECOWAS shugaban kasar Najeriya ne, kuma ga matakin da ECOWAS ta dauka akan Niger ga harkan soja. Amma ban iya cewa a bayyane, don in na ce miki akwai laifin Najeriya, kika ce mani me ye hujja na na faɗi ɗaya ko biyu abubuwan, ba ni da komai da zan faɗi.
Tutuwan da za mu yi bajjan muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa madafun iko a Najeriya cewa kullun aka kwana aka tashi fa kwanakin da aka kebe musu ne ke ci gaba da salwanta. Domin kowa daga juma nan ma saura kwanaki 1204 ne su yi sallamar sakin madafun iko, sai dai kadan daga cikin su da kila za su yi sa'a su maimaita. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniyan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da muke amfani da su tun lokacin shirin na manuniya na tatata. A madadin su duka kuma ni Isa Lolikara da kan yi limancin shirye shirin da gabatarwa ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na manuniya.
Madalla an gaida dan mutan Ikara da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, majalisar wakilan Najeriya ta ba ƴan ƙasa hakuri akan tsananin rayuwa da ake fama da shi sakamakon matsin tattalin arziki, tare da bayyana alwashin magance lamarin cikin gaggawa. A hirarsa da muryar Amurka bayan wani taron manema labarai na musamman da ya kira, kakakin majalisar wakilan Najeriya Tajuddin Abbas ya bayyana cewa sanin halin da jama'a ke ciki yasa dole majalisar ta dauki matakan gaggawa na magance yunwa da hauhawar farashin kayayyaki da suke ƙara sa kuncin rayuwa. A jiya Alhamis, kasar Pakistan ta gudanar da zabukan da aka dade ana jinkirtawa, amma kusan sa'o'i 9 bayan rufe rumfunan zabe babu wata mazaba da ta bayar da cikakken sakamako. Jam'iyyar tsohon Prime Minister Imran Khan ta PTI ta yi ikirarin cewa ita ce ke kan gaba bisa ga sakamakon farko wanda ba a tabbatar da shi ba a hukumance. Da karfe 5 na yamma agogon yankin ne aka rufe rumfunan zabe a fadin kasar da ke kudancin nahiyar Asiya bayan kwashe sa'o'i 9 ana kada kura'a. Bayan da aka kwashe kwanaki ana rade-rade a Ukraine, a jiya Alhamis shugaba Volodymyr Zelensky ya sauke General Valery Zaluzhny daga makamansa, wato babban kwamandan sojojin kasar wanda ya jagoranci yakin da kasar ke yi da mamayar Russia tsawon shekaru 2, ya kuma maye gurbinsa da kanar General Alexander Siski. Yayin da aka samu kikikaka a yakin, Zelensky a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce ya gana da Zaluzhny, wanda wasu ke kallonsa a matsayin jarumin ƙasa saboda kare Ukraine ya kuma gode masa saboda jagorantar yakin da ake da sojojin Moscow a lokacin da masu sharhi kan harkokin soja suka yi tunanin za a mamaye Ukraine cikin sauri.
To masu sauraro baki ɗaya kuma anan ne za mu nade tabarmar shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa wajen kammalo shirin, musamman Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai editor mu ta wannan zango Grace Alheri Abdu da Hadiza Kyari da ta kula da shafukan mu na yanar gizo, sai Dadi Bilawo da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif. Ki muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC, sai anjima ku.